son Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 16 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. Amma kai mun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Ministancin gida na Burtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar bayan kashe wani dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazinciya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa jin Juma'a cewa ta kudura aniyar baiwa dangin mutane 10 diyya da aka kashe a wani kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul. Har kuma za a ji cewa jami'an Amurka da manazarta masu zaman kansu sun mayar da martani jiya Juma'a cikin shakku kan ikirarin kungiyar Taliban cewa China a shirye take ta zuba biliyoyin daloli a Afghanistan.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji fahimtar wasu 'yan Najeriya a game da zaben ƴattinki.
Zaben kansu bayan kansu ya kan samu su yi mutunci a gaban jama'a ko yaushe. Sai za a yi yau na da mutunci a wurin mutane domin na ci zabe da ra'ayin mutane ne.
Wani hukunci da aka yanki a kan wasu ɗalibai ya sa gwamnatin jiha tashi tsaye.
A gurin ba da ɗin sai ya kasance sun ɗauki hoton junansu da giya suna shan giya sai suka sha. To a cikin gaskiya a ciki dai ita hakanta ita yarinyar macen an ce ita ma ta sha giyar.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan nan kuma kamar kowace rana irin ta yau, muna tafi da shirin adawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Ministan cikin gida na Burtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar kasar bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazinciya David Ames, wanda aka saka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci yayin ganawa da 'yan mazaɓinsa a gabashin London. Ames, mai shekaru 69, shi ne dan majalisa na biyu na Burtaniya da aka kashe a cikin shekaru 5 da suka gabata, kuma mutuwarsa ta haifar da firgijiri tashin hankali a duk faɗin ƙasar, inda 'yan siyasa daga dukkan ɓangarori ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru dan majalisa wanda ya ki karɓar aikin minista don fifi ta mayar da hankali kan buƙatun mazaɓarsa. Sakatare harkokin cikin gida Priti Patel ta ce ta jagoranci wani taro cikin dare na hukumomin tsaro ya tabbatar da doka a ƙasar. Yau Asabar ta umarci dukkan rundunonin 'yan sanda da su duba tsare-tsaren tsaro ga 'yan majalisar, a cewar mai magana da yawunta. Kakakin majalisar wakilai Lindsey Horn ya kuma ce yana son bincika matakan tsaro na majalisar ga 'yan majalisar bayan kisan Ames a cikin zauren coci a garin Lake-on-Sea, tafiyar awa guda gabas da babban birnin Burtaniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa ta kudura aniyar baiwa dangin mutane 10 diyya da aka kashe a wani harin kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul a Afghanistan a watan Agusta. Mai magana da yawon Pentagon John Kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaro tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimakawa 'yan uwan da suka tsira su koma Amurka da zama. Kirby ya ce al'amarin ya taso ne a wata ganawa da aka yi ranar Alhamis tsakanin Dr. Colin Carr, karkashin sakataren tsaro da manufofi, da Dr. Stephen Cohn, wanda ya kafa kuma shugaban kungiya mai zaman kanta Nutrition and Education International. A ranar 29 ga watan Agusta, makami mai linzami na Amurka ya afka wata mota da Zarme Ahmadi ke jagoranta, wanda ya shiga cikin dangin Ahmadi baki daya. Baki daya 'yan uwa 10 ciki har da yara 7 sun mutu a harin. Jami'an Amurka da manazarta masu zaman kansu mayar da martani jiya Juma'a cikin shakku kan ikirarin kungiyar Taliban cewa China a cire take ta zuba biliyoyin daloli a Afghanistan. Sakatariyar labarai ta fadar White House din Saki ta nuna cewa Amurka ta fi damuwa ta taimaka mutanen Afghanistan yayin da tattalin arzikin kasar ke durkushewa fiye da daƙilar duk wani ci gaba na tasirin China a kasar. Hankalin ya koma kan yin aiki tare da mafi yawan al'ummomin duniya akan isar da agajin jin kai da kai wa mutanen da ke Afghanistan don tabbatar da cewa suna da abin da suke bukata. A cewar Jan Saki lokacin da take amsa tambaya daga muryar Amurka. A wata hira da aka yi da shi a Kabul a farkon wannan makon, kakakin kungiyar Taliban Kulla Mujahid ya ce sabbin sarakunan Afghanistan sun yi alkawarin tabbatar da tsaron ma'aikatan China da kadarurin sakamakon biliyoyin daloli na jarin China.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Masu zaɓe da dama a Najeriya na maraba da aikin gyaran dokar zaɓe da za ta ba da damar gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyu a kan tsarin ƴattinke wanda ake kira ƙato bayan ƙato. Duk dai da cewar gyaran su ya samu amincewar ƙarshe daga kwamitin bai ɗaya na majalisun dokokin Najeriya biyu, tuni al'ummar ƙasar ke maraba da hakan da ƙwarin gwiwar ganin cewar an yi wannan kamun zaben 2023. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya, ya yi muna nazari ga wannan dokar.
Zuwa yanzu ba a fara samun martani daga masu riƙe da kujerun zartarwa irin gwamna zuwa shugaban ƙasa ba, amma masu kaɗa ƙuri'a da akasarin 'yan jam'iyya da zaɓen wakilai baya kyautatawa muradunsu sun ce fidda gwani ta hanyar 'yartinke ko option A4 zai yi maganin ɗauki ɗora ko saye wakilai. Ga Abdullahi Garba Gombe na jam'iyyar adawa ta AD, salon zaɓen na keke da keke zai yaye labulen da 'yan siyasar jari hujja ke fakewa a ciki inda ba sa fitowa sai lokacin zaɓe.
Idan jama'a na son ka, za ka ga layi gashi na a bayanka har ƙarshe. Wanda ba a son sa, za ka ga layin sa ba mutum ko biyar. Wanda ma ba san shi ba ko baya son sa ko baya da hali mai kyau, za ka ga ba kowa ma layin impostor sa. Ai ba wani abu bane, in ka ji an ce ana faɗa to an danne haƙin wani. To mutum ka ba shi haƙin sa kuma wani tashin hankali ne. Ai inda ka ji ana cewa tashin hankali, haƙi aka danne, ake so a juya. Wani yana ɗaki sa sai a ce ya ci zabe, wani yana furzin a ce ya ci zabe, wani yana gidan gwamnati a ce ya ci zabe, wasu akwatin ma ba a kai su gurin zaben ba a ci ko su a ce ai an ci zabe. Ya kamata talakan Najeriya su gane cewa dama ce ta zo musu har kofar gidansu har ma cikin bedroom ɗinsu.
Shi ma tsohon kansila mazaɓar Kalmai daga Bilire arewa maso gabar Nathan Kalfado ya ce yana maraba da tsarin da fatar jam'iyyarsa ta PDP za ta karfafa kudirin don amincewa da shi.
Ni din nan ne nake maka magana Adamu Alkaya. An zaɓe ni wajen sau biyu a zaɓen kato bayan kato ne. Zaɓen kato bayan kato yakan sa mutum ya yi mutunci a gaban jama'a koyaushe. Shi ya sa yau ina da mutunci a wurin mutane domin na ci zaɓe da ra'ayin mutane ne. Mu muna gara gaya muku cewa muna goyon bayan wannan abu 100% a yi zaɓen fidda gwani kato bayan kato. Kato ja da baya, a tsaya kan wannan magana daram jama'a suna goyon bayan haka.
Waɗannan ra'ayoyi sun sha bamban da na tsohon darakta hukumar zaben Najeriya INEC Kabiru a sarkin tafarkin Bauchi da ke cewa rudani zaben zai kawo a sabon zamani, kuma mafita ita ce damƙa zaben fidda gwani ga hukumar zabe.
Da samu matsala wallau a kasa kada zaben saboda mun gani a 1994 an yi wannan abu sai haka da aka yi shi a daddace saboda sojoji ne suke mulki, kuma abin da BSO aka yarda da shi za a hakura kawai. Amma a yanzu da demokrasi ya yi nisa, kawo wannan zai zama kamar ci bayan ne. Mutane da su rika haba-haba a yi shi saboda mewa ba san shi ba, wasu na ganin zai magance musu matsala, wasu na ganin shi ne hanyar da za a samu maslaha. Amma ina gaya maka a marar da ake ciki yanzu aka yi kato bayan kato, buguwa za a yi ta yi a wurin. Ko kuma koma neman kuɗi, yawwa an ka shiga layi A aka baka 10,000 sai mai layi ya ce zai baka 15,000 sai ka bar layi A.
Magudin zaɓe yakan fara ne daga cikin jam'iyyu kafin na neman kujerar siyasa, inda har yanzu a Najeriya ake cewa gara yau da jiya ko gara jiya da yau, koma da ta yaya lamarin ya kasance kenan. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Dalibai 11 ne suka nutsu yayin da aka ceto wasu goma yayin wata makaranta da suka fita don tsaftace kogi a lardin yammacin Java, inji jami'ai a yau Asabar. Jami'ai a yankin sun ce dalibai 150 daga karamar sakandaren Islamiyya sun shiga aikin jiya Juma'a a gefen kogin Silva lokacin da 21 daga cikin suka fada cikin ruwan. Daidai Ridwan Sa, shugaban ofishin bincike da ayyukan ceto na Bandon, ya ce yanayin ya yi kyau kuma ba a samu ambaliyar ruwa ba. Ridwan Sa ya ce waɗancan yaran da suka nutse sun kasance suna rike da hannun junansu, ɗaya daga cikinsu ya zame sannan sauran suka biyo baya. Makwabta na kusa da tawagar masu aikin ceto sun yi nasarar ceto 10 daga cikin ɗaliban waɗanda aka tura zuwa asibiti da ke kusa. Ɗaliban a bayyane yake ba su saka na'urori ko kayayyakin da ke hana nutsewa a ruwa ba. Wasu rahotanni sun ce suna ƙoƙarin tsallaka kogin wanda ya shahara wajen yin wasu wasannin nishaɗi lokacin da suka fada. Ruwan sama na haddasa zaftarewa ƙasa da ambaliyar ruwa a Indonesia, inda miliyoyin mutane ke zaune a yankunan tsaunuka ko kusa da inda ambaliyar ruwa ba ta kaiwa. Hukumar sararin samaniya ta Amurka NASA ta ƙaddamar da wata fasaha yau Asabar da ƙarfin hali don zuwa wani sashe na sararin samaniya da ba a taɓa ziyarta ba, taurarin Jupiter. Kumbar Lucy ya tashi kafin wayewar garin yau Asabar daga Cape Canaveral a jihar Florida, kuma ya fara aikin shekaru 12 wanda a lokacin zai yi tafiyar sama da kilomita biliyan 6. Kumbar Lucy na da niyyar zagaya kusa da 7 daga cikin taurarin Jupiter na Trojan. Dubban taurarin sararin samaniya sun kewaye katuwar duniyar. An yi imanin cewa duwatsun da ke yawo a sararin samaniya kayan tarihi ne daga lokacin da aka samar da tsarin hasken rana, ko masana kimiyya na fatan cewa ta hanyar nazarinsu za su iya fahimta yadda tsarin hasken rana ya samo asali.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanni. Tarbiyya ita ce ginshikin ci gaban duk wata al'umma. Duk kuwa al'ummar da ta yi karanci kan hakan tana iya shiga cikin wani mawuyacin hali. Haƙƙi ne da ya rataya a kan iyaye su tarbiyyantar da ‘ya’yansu da Allah ya albarkace su. Wani abin tashin hankali ga wasu iyaye ya sa sun ɗauki wani mataki wanda ya sa gwamnatin jihar Kwara kafa wani kwamiti don gudanar da bincike. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya bi diddigin aikin wannan kwamitin.
Gwamnatin jihar Kwara Najeriya ta sanya wani kwamiti na mutane 10 domin binciken dalilin da ya sa wata makarantar Islamiyya a jihar Kwara ta yi wani hukunci da ake ganin ya yi tsanani ga wasu ɗalibanta. Kwamitin da ya yi ƙarƙashin jagorancin tsohon mai shari'a wato Idris Harun zai gudanar da makonni 2 ne yana gudanar da aiki domin gano ainihin abin da ya faru a wannan makaranta da ke unguwar Gama ta kusa da birnin Ilorin. Tun da farko dai wani faifan bidiyo ne aka gani yana yawo ta kafofin sadarwa na zamani da ke nuna yadda ake baiwa ɗaliban wannan makaranta horo. Wani mazaunin Ilorin da ya buƙaci a saka ya sunansa ya yi ƙarin haske akan abin da ya sani game da lamarin.
Makarantar Islamiyya ce irin ta kwana ɗin nan. Ko yaran da maza da mata ne, wasu daga cikin abokansu ne suka yi bikin birthday a wani hotel. To da aka yi birthday ɗin sai sababe ne suka bar makaranta tunda ta kwana ce, suka je suka canza kai a wani guri suka tafi wannan birthday party. To a gurin birthday ɗin sai ya kasance sun ɗauki hoton junansu da giya, suna shan giya sai suka sha. To a cikin gaskiya a ciki dai ita hakanta ita yarinyar macen. An ce ita ma ta sha giyar, wasu kuma sun ce ba ta sha ba. To a lokacin da ake wannan abu sai a cikinsu suka ɗauko hotunan sai suka watsa a yanar gizo. To iyayen yaran da suka gani a yanar gizo sai suka ce ah to su sun kai yayan su makaranta makaranta kuma kwana ta islamiya domin a gyara musu tarbiyya kuma ga abin da suka makaranta su suna yi aka gina makaranta take to sai suka kawo ƙara makaranta cewa suna buƙatar makaranta ta dau mataki
to ita ma dai majalisar dokokin jihar Kwaran ta ce hankalinta ya kai ga al'amarin kuma har ta fara gudanar da bincike inji dan majalisar honorable baba ahmed
to mu mata bangaren house of assembly da muka gani mun zauna akan abu amma daga baya da muka ga governor ya riga ya nada committee a cikin prayer din mu dai mun ce a duba magana to da aka je makaranta aka duba aka ce si rule din su ne duk yaran da ya je night club in under punishment da za a yi musu kenan to saboda haka sun je night club ne maza uku da mace daya
to amma ku yanzu majalisa akwai wani abu da kuka
yi to yanzu muna jiran sai committee governor ya gama aiki amma mun tura abu a committee on education
shugaban gamariyar kungiyoyin musulunci a jihar Kwaran kuma shugaban kungiyar izala a jihar Kwaran Sheikh Masaudu Opa ya bayar da wata shawara ne ga ƴan committee da gwamnatin jihar Kwaran ya kafa akan al'amarin
idan Allah ya sa suka aka samu ƴan committee wanda suke malamai kuma na shari'a sun san menene musulunci ya koyar to idan suka je suka yi bincike za su iya gano su lalubu ba can da domin ko da yake nace maka musulunci ya koyar da aladaftar to ladaftarwa kuma ai kuma da yanda musulunci yake a yi ta dan mutum da kima ba za a ce ba saboda na su da kyautawa yaro ya zo ya wuce makadi da kawa ya yi zartarwa wanda ya wuce misali wanda zai canza hankalin yaro ko ya bata mai jiki wanda kaga ya wuce iyaka kenan wanda ba za a yarda da haka ba.
Mustapha Nasiru Bakari muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace baki daya. Har yanzu dai muna kan batun ilimi inda jamhuriyar Niger mahukunta suka bayyana shirin aiwatar da wasu muhimman sauye-sauye da nufin shawo kan matsaloli da suka dabaibaye fannin ilimi a kasar sai dai wasu na cewar wajibi ne a kula da yanayin rayuwar malamai waɗanda haƙƙi ya rataya a kansu na ilmantar da waɗannan ɗaliban daga birnin Yamai wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Taron masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum ne ya yanke shawarar aiwatar da waɗannan muhimman canje-canje da suka hada da maye gurbin malaman kwantaragi da malaman dindindin da zummar fitar da sha'anin ilimi daga halin ƙangin da ya shafa shekaru da dama yana cikinsa. Mai baiwa Prime Minister shawara a fannin ilimi Malam Muhammadu Medaji na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
A can da an yi lokacin da shike ko kana da brevi sai a ɗauke ka aika ka karanta suwa shi kan inda muke. To sai muka ɗago cewa bai kamata ba wanda bai da horo na shi karanta suwa kuma akai shi karanta suwa zai kai mu cikin rami. To yanzu shi ne na ɗaya da an ka ɗauka shi ne sai an baka horo ka iya karanta suwa yannan ka tafi kashe ka ba da karatu.
A ɗaya ɓangare matakin gwamnatin na hangen wajabtawa waɗanda suka kammala karatun kimiyya a jami'o'i su yi aikin karantarwa na tsawon shekaru biyu a matsayin bautar ƙasa.
Bisa ƙididdigar da muka yi akwai malamin makaranta 344 waɗanda sun ƙare jami'a sun sami horo. Shugaban ƙasa ya ba da umarni kai tsaye su tafi su shiga function public kuma su yi aiki yadda ya kamata.
To koya masana ke kallon wannan sabon tsari shugaban kungiyar Wade Sanwa Alhaji Nasiru Saidu masani ne a sha'anin ilimin boko.
Sai da wannan harka ta kwantaragi cikin harkar karantarwa shine abun da ɗan ƙasa suka tambaya shine abin da kungiyoyi na malaman makaranta sun kai shekaru suna tambaya. Kenan yau idan shi shugaban ƙasa ya ɗauki niyya tare da makaraban shi na a tsaye da wannan harkar kwantaragi domin a samu mushanni na dindindin shi ne abun alfahari shi ne abu wanda ka iya kawo ci gaba a cikin harkar karantarwa. Fannin da kwantaragi ta kai bayan duk wannan abu wanda aka ce na malaman makaranta ba su iya karantarwa ba shi ne na rashin ba a samun malami na dindindin. Ɓangare na sakandare gwamnati tana da karamcin mushanni. Kenan idan su waɗannan 'yan bautar ƙasa aka karkato su a cikin harkar karantarwa ana iya a ci amfanin
dumbin ilimi wanda gare su tunda mafi yawancin su in ka diba sun yi jami'o'i ba na Niger kadai ba har na waje.
Sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sanin Isu Arzika wanne yake ganin lokaci da yayi ba da za a iya tantance fa'idar waɗannan sauye-sauye na mai cewa biyan bukatun malamai ita ma wata hanya ce ta daban da ka iya warware kullun da ya sarke sha'anin ilimi.
Me ya kamata mu malaman makaranta mu kama jiki mu yi bidi ilimi sosai yanda aikin da zamu yi gwamnati da iyalan ɗan makaranta su kula da shi. Dan kamata in an baka biya isa sa kuma an saka cikin halin aiki to aikin nan a ga ya ai hidiya masu ido.
Alƙaluman hukumomin jamhuriyar Niger sun yi nunin kashi 80 daga cikin 100 na malaman makaranta waɗanda aka kiyasta cewa sun haura 70,000 dukkan su ƴan kwantaragi ne. Lamarin da ake daukar sa a matsayin na gaba-gaba a matsalolin da suka lalata sha'anin ilimi a ƙasar. Tunda dai gwamnatin ta Niger ta shigar da ƴan kwantaragi 2,150 a sahun malaman dindindin a matsayin somin taɓin sauye-sauyen da ake sa ran zartarwa sannan a hankali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a cikin wannan lokacin. Tattaunawa da hukumomi da dama da masu fashin baki akan wannan shiri. Yau shirin a dawo lafiya zai tattauna ne da direbobi da ke kai kuma akan hanyoyin kasashenmu wanda suke hulɗa da masu dinka hanya kai tsaye domin jin kalubalen da suke fama da su. Wakilin sashen Hausa a Kaduna, Sani Sha'ibu Malumfashi, ya dan zaga a wasu tashoshin mota a nan birnin Kaduna kuma ya jiyo mana ta bakin direbobin. Kai tsaye bari na haɗa ku da Mamman Sani.
To a halin yanzu na zo cikin tasha unguwar sarkin Kaduna inda direbobin da ke tafiya jihohi daban-daban suke. Na kuma sadu da wannan malami. Ya sunanka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Muhammad Awal, mazaunin Kaduna a unguwar Badarawa. Ni direba ne, ina da Golf, ina tuki ina zuwa kaman Kano Katsina haka. To amma in muka samu wani aikace-aikace tunda ba za ka ce lalle sai hanyar da kake bi ba, in muka samu wani wurin muna iya zuwa da sauransu.
Yaya za ka iya bayyana hanyoyin da kuke bi kaman daga Kaduna zuwa Katsina, Kaduna Kano ko zuwa hanya Abuja?
To gaskiya wannan hanyoyin Abuja zuwa Kano zuwa Katsina duka idan muka kalle su kawai hanyoyi ne wanda kullun zaka tafi kana cikin fargaba saboda rashin kyawukan hanyar, akwai ramuka da sauransu, wani lokaci akwai diversion, a diversion din wani lokaci ma babu wani abu wanda zai iya nuna maka ta alama ta shaida ce haka da sauransu. So tari galibi wani zai iya bullowa ma bako ya zo ya samu wani abu wanda aka tare a matsayin jakin wani abu ko wani dakali da aka sa mutun ya zo ya haye shi ba tare da wani alama wadda take nuna shaida ba.
Ya kawo hatsari.
So kuma gaskiya mu ma muna fuskantar lalacewar motocin mu a irin waɗannan hanyoyin wanda idan kai tafiya karshenta in ka dan samu kwana 1 2 ko 3 sai ka tsaya ka nemi bakaniki ya duba maka motarka saboda ramukan da kake bugu wani lokaci taya ka koda sabuwa ce ma zaka iya samu ka shiga wani ramin da za ta iya yanka maka taya ta fashe. Haka dai muke fama muke lallabawa.
To amma duka direbobin ku ne kan iya keɓe rana bayan kwana uku ko ma sati guda su ce bari su tsaya su diddiba motar su ganin yadda ake yawan samun aukuwar hatsura musamman kamar su Sharon Golf da dai kananan motoci haka.
Gaskiya ba dukan mu bane za mu iya cewa yawanci wani za ka ji ma shi fa ga jaran ma a motar shi yana ji kila za ka ji shaft din shi yana ƙara amma bai iya tsayawa ya ce ya samu bakanike ya canza shaft din. So ya danganta gaskiya daga ne wani zaka same shi yana da kulawa akan abun hawan shi wani shi kuma inda yayi mata ki zai iya tuka ta ta kai shi inda za ta kai shi shi ba matsalar shi bace so kawai zai iya tafiya da ita haka dan gaskiya ba wai kowa bane yake iya tsayawa ya jajirce yayi gyaran mota musamman yanda yanzu su fiya fat yake da tsada a jikin mota tunda in muna kallon cewa kila abinda mutun yake samu wani yana ganin cewa kaman yanda nace wani ba motar shi bace hannun ƙwarya aka bashi so sai ya je ya nemo sannan ya zo ya ba mu shi wanda ya bashi mota kuma shi wanda ya bashi mota shi ma mai mota yana jira shi to ba kowa bane zai iya zuciyan cewa a'a naji matsala a mota ta barin tsaya in yi gyara amma dai yanzu a galibin gaskiya tunda mutane yanzu suna dan fuskantar kalubale irin na hanyoyi da kuma rashin tsaro da ba mu da shi da sauransu wani je ba zai fatan mota ta tsaya mishi in dai yana da cikakken lissafin rayuwa ya ce wai ya bari yana ji ga wata matsala ta same shi a jikin mota har ya ce wai sai mota ta lalace kafin ya nemi mafita ba
wani gudun kada mota ta mutu a daji barayi
yan bindiga da sauransu komai yana iya faruwa tunda a wannan lokacin daga lokacin da mota ta tsaya maka baka san ina za ta tsaya maka ba kuma in ta tsaya maka a cikin dan kankanin sakanni sai a sha mamaki a wannan wurin tunda masu yin suna nan suna jira suna nan kuma suna duba dukkanin kaiwa da komowan motoci hatta wani zai iya gaya maka cewa kana bin hanyar nan a rana su kaza ko kuma kana bin hanyar nan kusan kullun da sauransu su dama irin su kuma suna nan gefen hanya suna jira hakan ta kasance
informer
kenan yes
to yanzu ana kuka da yanayin motocin kurciya musamman kamar gob an ce tana samun karyewar taya ta baya me kake ganin ya kawo wannan yake kawo wannan dalilin kuma hakan ma na faruwa
eh to gaskiya su tari hakan yana faruwa wani dai abin da nake kallo shine akwai san zuciya irin ta driver motar nan dai an yi ta ne akan cewa akalla ka diba passenger da ita ba wai ka diba kaya da ita ba to amma wasu suka maida ta ta diban kaya wani shi bai ma la'akari da cewa wai kawai ya dauko motar nan da tunanin cewa ya diba passenger ne a'a shi kawai abin da yake nema kayan saboda masu kayan suna biyan makudan kuɗi akai so don haka shi hankalin shi akan nan yake to ga ku in kai mun mota ka zuba mata kayar da bai dace ka dauka ba kila motar nan a gurgura take bukatan a daukan mata misali ko pick up da ake cewa idan ake bukatan a dauki kayan nan da ita to ka ce zaka sa kaya har a saman mota har abu wani lodin ma dai in ka kalle shi kawai zaka ga cewa gaskiya akwai rashin lissafi da ani a ciki da sauransu tunda wani lokaci wani bai tashi tasowa daga inda yake sai da daddare
to mazalla bari mu ja maka burki a nan ku cika ba a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sanin Shaibu Malumfashi da bakon nashi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba ya ko mai kiri nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Ministan cikin gida na Burtaniya ya bada umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar ƙasar. Bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazinjiya David Ames wanda aka saka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci yayin ganawa da ƴan mazabinsa a gabashin London Ames mai shekaru 69 shine dan majalisa na biyu na Burtaniya da aka kashe a cikin shekaru 5 da suka gabata kuma mutuwarsa ta haifar da firgijin tashin hankali a duk fadin kasar inda ƴan siyasa daga dukkan bangarori ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa ta kudura aniyar baiwa dangin mutane 10 diya da aka kashe a wani harin kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul a Afghanistan a watan Agusta. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaro tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimakawa 'yan uwan da suka tsira su koma Amurka da zama.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel Tetiani gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi. In muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.